بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna sake miƙa godiyarmu ga Allah ta'ala wanda ya kawo mu yau wuni na 13 ne ko wuni na 13 a cikin watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447 wanda ya daidai da 2 ko 3 ko 2 ga watan 3 miladiya ta 2026 yau ma ga cikin ikon Allah da yadda da ya gare shi za mu dora karatunmu a daidai gunda muka tsaya a yayin da muke kokarin tarjama ma'anonin ayoyin alqur'ani Allah madaukakin sarki ya muna jagoranci wajen fada da karantawa da fassarawa daidai kuma ya ba mu ikon aiki da abin da muka fassara din idan yan uwa ba su manta ba muna cikin suratu maryam koman tsaya akan aya ta 13 za mu tashi akan aya ta 14 sai Allah madaukakin sarki ya ce
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ
أَتَشَابِهُ مِنْكَ فَيَعْلَمُ تَشَابِهُ وَحَنَانٌ
وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا
Allah madaukakin sarki kamar yadda muka ji Allah yana ba mu labari akan Annabi Zakariya da ɗansa Annabi Yahaya da kuma abubuwan da muka fahimta a baya yadda an gwada mana yadda Allah ta'ala ya gwada wa Annabi Zakariya irin alamomi da zai samu in matarsa ta ɗauki ciki da kuma aihuwar yaro da ma a ra'an haife shi har an ɗora shi a kan hukunce-hukunce yanzu rayuwarsa har ta zo ƙarshe shi ne Allah maɗaukakin sarki a cikin wannan sura yake ba mu kaman ƙissar ƙarshe yana cewa wa hananan min ladunna kuma sai muka sa ya zama mutum ne mai jin ƙai daga gare mu ana ya zama mutum mai tausayi shi ne hanan mutum mai tausayi daga gare mu jalla wa zakatan ko mutum ne mai tsarki wa kana taqiya kuma ya kasance mai bin dokokin Allah ne ina fatan fahimta ai shine kalman hanan suka ce ai a dainahu rahmatan azimatan indana mun bashi tausayi mai girma daga gare mu wa muhabbatun fi qulubin nasi sannan mun sanya ƙaunarsa a cikin zukatan mutane bayan shi mai tausayi ne to sannan kuma sai Allah ya sa duk wanda ya gan shi kuma yana son sa Allah ya sa masa wannan wa rifkatan walinan kuma ya sanya masa tausasawa da ainihin mai jin ƙai mala ya ce walhanu huwa rahmatu المقرونة بالعطف والشفقة يعني شيء الحنان أنا عندي في الجن كي ودعك هذا الشيء ده توسى ساوى ده جن توسى shine za a ce wani Hanan ne to ana nufin wani mai cin tausayi ne wanda an hada jin tausayinsa da tausasawa wa zakatan ay daharatu min adh-dhunubi sannan kuma shi annabi zakka annabi Yahya Allah ya tsarkake shi daga yin dhunubai sannan kuma shi yana ainihin me yana aikata alkhairi da yin ayyuka na kware wa barakatu min fid-din wa dunya kuma shi albarka ne a addini da duniya gaba daya wa kana taqiya ay kana muttaqiyan lillahi ya zama mai kiyaye dokokin Allah ay khafu yana jin tsoron Allah wa yutihi kuma yana biyayya ga Allah wa yastanibu ma'afihi zahiran wa batinan kuma yana kauracewa saba wa Allah a bayyane da kuma a koye kun san akwai mutumin da a zahirinsa ba za a ganshi yana aikata laifi ba amma in ya buya ya bi kwatsiya to irin wayannan su suna da sauki don me yasa suke da sauki saboda babu wanda ya kwaikwaye su ka zaya daga cikin illar aikata mummunan abu kai wani ya kwaikwaye ka kuma manzon Allah ya ce kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin duk ɗan al'umma ta Allah zai musu afuwa amma banda mai bayyana laifi idan kana yin laifi a fili ana ganin ka to in baka tuba da wuri ba har ka mutu ba za a yi maka afuwa ba kun ga sai zama na mutum ne ya tanibu ma'asi yana nesantan saba wa Allah zahiran a bayyane wa baɗinan da kuma a ɓoye al-imam ibn kathir da yazo zai fassara mana wannan aya ya ce al-hanan huwa ar-rahmatu wal-muhabbatu wash-shafaqa ya ce an ce hanan ana nufin jin kai da kauna da kuma tausayi wanda ya tara waɗannan sifofi shine ake kiran shi da suna mai hanan wanda yake da jin tausayi yana da kuma kauna kuma yana da ainihin me ainihin tausasawa ay ja'alnahu rahiman bin nas ibnu kazir yace abinda ake nufi Allah ya sanya shi mai jin tausayin mutane mahbuban ilayhi kuma abin soyuwa zuwa gare su wa zakatan ay dahiratan min adh-dhunubi kuma an tsarkake shi daga zunubi wal akhlaq ad-da'i'a dani'a da kuma dabi'u wanda suke munana duka wannan an tsarkake annabi haya bai da dabi'a mummuna shi sa wani marubuci bature Clautus wani abu a cikin wani littafinsa da F na menene Hawa'u sai rubutu sai yake fada a ciki yace dukkan halittar duniya kana zuwa kusa da ita tana kara girma amma banda mutum shi duk halitta ta duniya in ka je kusa da ita tana kara girma amma banda mutum me yasa saboda dabi'un dan adam daban suke idan kana tsammani na cikakken mutum ne sai ka zo muka fara mu'amala da kai kwana ɗaya kwana biyu kwana uku sai ka gana exhibiting wata dabi'a wanda baka taba tsammani a kuna ba to daga ranar girma na ya sauka to shi annabi haya aka ce sannan da aka ce zakatun ibnu kathir ya ce da aka ce zakatun din nan aka ce an tsarkake shi daga zunubai da kuma dabi'u wanda ba a so duk dabi'ar da ba a so shi an tsarkake shi baya yin ta kamar me ka ba cewa na makareci ne kowa na maha'inci ne kowa na azzalimi ne kowa ne kaza kaza kowa ne annamimi ne duk irin wayannan abubuwa tsaga ba ruwansa da su dabi'unsa masu kyau ne wa kana taqiyan kuma ya kasance mai tsoron Allah shine ibnu kathir ya ce ai mu'i'an lillahi la ya'sihi mai biyayya ne ga Allah baya saba wa Allah shi sa ibnu abbas yake cewa al-hannan ay ar-rahmat wa zakat wa ta'at wa al-ikhlas idan aka ce mutum hannan ne to ana so a same shi da tausayi
da tsarke ka kansa daga laifuffuka wadda'a kuma yazo mai biyayya wal ikhlas kuma ya zama yana tsarkake ayyuka da ibada ga Allah shi kadai yazo baya yin wani abu wajen wannan daga wanda yake da wannan to shine ake kiran shi hana shi sa Allah ya ce wa hananan ai mun bashi jin kai a cikin mu ana mun sa shi zama rahiman bin nas ya zama mai jin tausayin mutane ko mahbuban ilahi kuma abin kauna zuwa gare su duk wanda ya ganshi yana son sa saboda halayensa saboda dabi'unsa saboda mutum ne mai kyawawan halaye shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi aka ce menene yake yawaita sa mutane a gidan aljanna sai annabi ya ce abubuwa biyu ne ya ce taqwallah wa husnul khuluq tsoron Allah da kuma kyawawan dabi'u zaka yan uwa wallahi mai kokari su fantuwa da mai da dabi'u masu kyau wannan yana daga cikin abin da yake damun musulmai a wannan zamani dabi'un mu ba su da kyau me yasa na faɗa shi ne ba za ka gane ba sai an mu'amala ta haɗa ka da wani kana zaton mutumin ƙwarai sai ga ya cuce ka kana zata masa alkhairi sai ga ya aikata abin da yake akasin haka sai ka zaura da mutane za ka fahimci haka to mu dage mu zama mutane masu kyawawan hali duk wanda ya san ka ya san ga mutum a matsayin mutum mai gaskiya a matsayin mutum mai amana a matsayin mutum mai kunya a matsayin mutum mai alƙawari a matsayin mutum mai gasuna kar a ganka a ce wani kar ka kulle mu'amala da shi zai cuce ka kai mummunan saida an maka mummunan tambari saboda haka yan uwa wallahi mu yi kokari mu zama masu halaye masu kyau shi sa Allah ta'ala ya ce shi annabi Yahya ainihin mutum ne mai jin tausayin mutane wadda kuma aka soyar da soyayyarsa cikin zukatan mutane kuma ya zo mutum mai kiyaye dokokin Allah mai kyawawan halaye to haka ake so mu zama Allah ya ce wa barran kuma ya zo mai biyayya ne biwalidai ga iyayensa balam yakun jabbara bai zama jabbarin mutum ba asiya ko bai yawan sabon Allah ba ai wa kana barran biwalidai ya zama mai biyayya ga iyayensa mudi Allahumma mai musu biyayya da uwa da uba din to yana musu biyayya walam yakum mutakabbiran an ta'ati rabbi ko bai zama mai girman kai ba gabanin yiwa ubangijinsa da'a wala an ta'ati walidayhi kuma bai kiyaye iyayensa biyayya ba wala asiyan li rabbi ko bai zama mai sako ga ubangijinsa ba wala li walidayhi haka ko bai zama mai sako ga iyayensa ba daka ashe ya kamata ɗan uwa mu zama mutane masu kokari wajen mai wajen bibiyar irin waɗannan ainihin hukunce mu yi kokarin sa su a cikin rayuwar mu ta yau da gobe ba dan komai ba don mu samu tsira in alkiyama ta tsaya to kalman da yace wa barran bi walidayhi ai kana muhsinan ila walidayhi ya kasance mai kyautatawa ne zuwa ga iyayensa mudi Allahumma me kuma yi musu biyayya rahiman bihima ko me jin tausayin su kuga yadda ya kamata mutum in yana da iyaye ya kamata ya zama yana da wannan siffa tare da su ya zama mai musu biyayya ya zama mai kyautata musu ya zama mai jin tausayin su yace qa'iman bi khidmatihima kuma yana tsaye da hidima a gare su yana tsaye wajen yi musu hidima mutamassilan amrahuma kuma yana kokarin musalta dukkan umarnin da suka bashi fima yarda Allah cikin abin da Allah ya yarda da shi duk abin da iyayensa suka umarce shi yana yi musu biyayya amma a wace gaba cikin abin da Allah ya yarda cikin abin da Allah bai yarda ba ba a yi wa mahaifa biyayya a ciki sai dai ba faɗa za a yi da su ba kokari za a yi a fahimtar da su bambancin haƙƙinsu da kuma haƙƙin Allah da ya halicce su ya halicci ɗan abin da ya kamata a yi musu kenan ba za ka faɗa da iyayenka ba ba za ka yi fito na fito da su ba, ba za ka faɗa musu magana da mana kyau ba. Ko da umarta suka yi da wani abu sai ka gane wannan al'amarin haƙƙin Allah ne, to cikin lalama za ka zo ka fahimtar da su su gane cewa eh ba su da haƙƙi a wannan gaba ɗin sun haƙura. Haƙƙi ne nawa? Haƙƙi ne na wanda ya halicce su ya halicci ɗan. Haka a nan kuma ba a musu biyayya. Saboda hadisi sharifi, hadisi wanda yake shahararren hadisi, yana cewa mai la da'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, babu biyayya ga abin halitta cikin sabawa mahalicci. Indai abin halitta ne to ba a masa biyayya, idan ya zama biyayya da za a masa za ta zama ta sabawa mahalicci, to ba a masa biyayya. Saboda kai da baban naka duka menene? Bayi ne na Allah. Da kai da su duka ku bayi ne na Allah. Tunda bayi ne na Allah, dole ku kuma yi ƙauya zuwa ga abin da Allah yake so. Shi sa nan aka ce ya kamata mutum ya zama mai bin umarnin iyayensa ne cikin abin da Allah ya yarda da shi. Ma cikin abin da Allah bai yarda ba, to ba a musu biyayya. Haka ba za ka saba wa Allah ba don kana so ka yi biyayya a iyayenka. Na ba ta fahimta. Haka kullum mu zama muna kokarin kyautatawa. Da ya ce wa lam yakun jabbaran, ai lam yakun mutakabbiran, bai zo mai girman kai ba, muta'aliyan mai ɗaukaka, wala mutasallidan ala nas bi ghairi haqqin, ko bai zama wanda ya dora kansa da ƙarfi a kan mutane ba. Ba ta da abin da shari'a ta tabbatar na dole haka ba. Haƙƙi na shari'a ba za ka zo ka imposing kanka akan mutane ba haka kawai, ba da jefa ne. Don haka annabi Yahya bai zama yana da wannan ɗabi'a ɗin ba. Kamar yadda yadda Turawa suke yi ko, suke imposing kansu a ƙasashe ƙarfi da ya ce. Suna buƙata ba ku buƙata, suna son su ba ku ba son su, dole za su yi. Ku duba zaluncin da suka yanzu a Iran. Duba zalunci da suke yi, da kun san babban matsalar musulman duniya shine ba ma ɗaukar darasi abubuwan da suke bukatu. Akwai wani babban wani CIA member ya ce yadda suke yi, kun san in kana mu'amala da Bature sai ka zama very careful, in ba haka ba wallahi sai ya ci riba a kanka, kuma sai ya rusa ka. Da farko Iran da ita Tura suke ta amfani duk ƙasashen nan da suke kewaye da su na Larabawa. Su da su aka haɗa baki aka yake su, Syria, Iraq, kuna ganin ko? Libya, ainihin Egypt, ina ne duk da su aka haɗa baki aka yi wannan. Ba muna goyon bayan abin da aka yi musu bane a yanzu, saboda taɓa wannan gurin kamar taɓa musulunci ne. Na ba ta fahimta, amma dole mu faɗi kuskuren da suka yi, da suka jawo waɗannan mutane suka mai da su alis ɗinsu. Suke ta amfani da su suka je Afghanistan da su aka rushe gwamnatin Taliban da sauran wurare duka da su aka yi wannan tsayar. To bayan wannan ƴan Afghanistan da suka shigo ƙasashensu a matsayin refugees da suka zo sai suka ki ba su abin da ya kamata su ba su. Wani CIA member ne yake faɗan wannan, ce sai suka hana su abin da ya kamata, sai suka ba su ayyuka na leburanci na ƙasƙanci. CIA sai ta amfani da wannan, sai ta dinga biyo wa'annan ƴan Afghanistan ɗin da ƴan ina da kuɗi, sai suke tatsan labari daga cikinsu. Da su ta yi amfani ta kashe scientist ɗin Iran mafiya daraja mutum 12. Scientist ɗin da duk duniya ana shakka su, da su Amerika ta yi amfani. Ku gane duk wani lokacin da gabar al'ummar ka kala dube wani zai zo ya yi amfani da su to the best of his ability. To da haka wayannan mutane za ta wani a cikinsu suka bai da su laboratory, su kuma suka zo suka kama suka yi amfani da su suka samu duk abu da suke nema na information. Ranar da suka tashi za su strike duk wayannan scientists wajen su 12 a ɗaya kashe su. To kuma ko ga yanzu sai striking kuna jin wannan harin da aka yi, ba su san me suka yi ba ne? Amerika gubiyu suka kai harin, fadar shugabanci da kuma gidan Shi'at Lek. To me yasa suka yi wannan? Saboda mu musulmai, we are forous. Yanda ka san kwando haka muke. Komai na mu ba su ru. Ko wannan social media ni ina kalubalantar ta saboda irin wannan. Ko ina mutum zai tafi an ɗauki hotonsa ina kan hanya kaza, wawa kenan. Ku guje ran da information. Su information is very important to them. A statement ya ishe su su halakar da kai. Statement ɗaya za ka yi. Ku je ku karanta wani littafi na wani German, amma mutumin Pakistan musulmi ne, ya yi a kan King Faisal. Sunan littafin da Matayar King. Je ku karanta za ku yi mamaki. Daga cikin tambayoyin da aka yi wa King Faisal, ya je gun wani bai Yahudi suna hira da shi, sai ce masa shi yanzu burinsu a duniya shi ne je ya salla a masallacin Kudus. Wannan statement ɗin sai suka eliminating King Faisal. Kai kana ga statement ɗin kamar abu ne mai sauki ko? Amma mu komai sai ka sake baki. Wani important document na gwamnati ma zai gan shi wallahi yana ta yawo. Saboda lalacewar mu wallahi. Ba mu da su, ba mu da komai. Wani soja muna ta iri shi ce in ka shiga Isra'ila, shiga ba abin da ya kai ta sauki, ya yi jama fita akwai wahala. Domin yadda za a yi sacin ɗinka a gaba ka fito da wani abu mai muhimmanci ba ƙasar, sai ka rasa ya za ka yi. Allah, ka ga mu muna da shirye ko? Kuma so duk inda suka yi za su tafi da abin da suke so. Saboda ba mu gane muhimmancin mai information ba. Kun ga Iran Allah ya jarbe su muna musu addu'a Allah ya ba su nasara. Ba ma fatan Allah ya dora Amerika a kansu. Muna musu addu'a Allah ya ba su nasara. Amma dai su suka bude kofa. Saboda su suka jawo ta jikinsu suka sai ta amfani da su ta kashe wanda take so ta kashe yanzu kuma ta biyo kansu. To su shi annabi haya. Dan ya samu dama baya tilasta kansa akan mutane. Kabe da yau turawa suke mana duk da suka samu dama sai su zo su imposing kansu duk ra gani ƙarya da gaskiya suka ce Najeriya akwai yan ta'adda Najeriya ana kashe kristoci kuma abin mamaki mutumin da ya girma sosai ya kai matsayi a cikin mutanen da zai magana a jishi shi ya rubuta ƙarya ya kai ƙarya abin mamaki kenan mutum yayi ƙarya kana babba a cikin al'umma ka zama makaryaci in banda Najeriya wasu za a girma har za a ɗauki matsayi a bai wa makaryaci sai Najeriya makaryaci kun tabbatar ƙarya yake ko ku ɗauki matsayi ku bashi turawan da suke kuke neman gadan neman menene gindin zama a kansu in sun gano mutum maha'inci ne ba yadda za a yi su sashi cikin hidimar su ba yadda za a yi su sashi cikin hidima amma mu kun ga ba ruwansu an bar abubuwa kara zube daga kawai wanda suke mulki ya za a yi samu kawai ci gaba da mulkinsu ba sa tunan menene goben al'ummarsu ba sa tunan goben al'ummarsu wajibi ne duk wanda zai shugabanci ya san irin waɗannan abubuwa ɗin wallahi ba ga haka muke to shi annabi ya haya Allah ya ce balam ya kun jabbaran shi bai imposing kansa akan mutane baya don ya samu dama baya yin haka asiyan walam yakun asiyan lillah ko bai zama mai sabon Allah ba wala mukhalifan kuma bai saba li awamirihi ga umarce-umarcen da Allah ya bayar bal kana muti'an khadi'an lillah ba haka ba shi mai ainihin mai muti'an mai biyayya ne kuma mai kaskantar da kai ga Allah madaukakin sarki kisa Allah ya ce walam yakun jabbaran asiya bai zama mai ainihin mai sabon Allah ba ai ibnu kafir yake cewa kana baran biwalidai ya kasance mai biyayya ne ga iyayensa muhsinan ilaihima bai kyautata zuwa gare su qawlan wa fi'lan azantukansa yana fadin kalmomi masu dadi masu kyau a iyayensa haka in yazo zai yi aiki yana ayyukan da iyayensa za su ji farin ciki baya yin abin da iyayensa za su samu kwacin rai ko bakin ciki sabanin ƴaƴanmu a yau ko mutum kai ka aifi yaro ka kira shi kace ya kai shekara 15 18 17 ka gaya masa magana ya gudu kawai ko kuma ya tsaya ku yi musu kai da shi kafin ma ya gudu saboda bai san matsayin iyayensa ba wajibi ne ɗan uwa wallahi mu dage mu tarbiyantar da ƴaƴanmu su dinga sanin abin da zai amfane su saboda idan ka bar yaro bai yi maka biyayya ba to cutarsa kai kusa mai za saboda ka haifar masa da shi ma in ya girma ya samu wanda su wulakanta shi shi sa karka bar ɗanka ya wulakanta ka kai iya bakin kokarinka ka ga cewa ya zama mutum in ya zama mutum ka taimake shi domin rayuwarsa ta gaba ba za ta lalace ba yara ku dinga taimakon iyayenku in ka ga babanka ya manyanta kana da damar da za ka sauke masa yin abinci ce ne da kai kar ka ƙara yin abinci ka gina wa kanka rami mai kyau ne wani ya ba mu wani labarin wani mutum wannan mutumin yana taɓin hankali amma kafin Allah ya jarbe ya taɓin hankali ya yi aure ya haifi ɗa ɗaya idan ya je aka ba shi kyautar kuɗi dusa ya rabar da kuɗin sai ya bar iya wadda yake buƙata shi sai ya ce masa wane in ka samu kuɗi dusa ka kashe sai ya ce musu to abin da ya sa na samu kuɗi nake rabar da shi shine ni ina da ɗa kuma ni ne ubansa kuma ni ga halin da nake ciki in na mutu ba da zai taimake shi sai nake baiwa Allah ajiya in na mutu za su bashi ku duba hankali yanzu wannan waye ya fi hankali ko ya ce in na mutu za su bashi kai kana ta koye kuɗi ko kaji wani ba wanda a ce shari'a ba bata tsora wasu kai ba amma yana tunanin bayansa ta zama mai kyau kai kuma ga ka da hankali da komai ka bar ƴaƴanka wawaye a cikin al'umma su ne suke saran mutane su ne suke shan ƙwaya su ne suke kaza har yanzu ba ka yi tunanin ya za a yi ka samo hanyar da za ka tsare su su zama gyararrun mutane ba wajibinmu ne ƴan uwa mu gyara tunaninmu shi sa Ibn Kathir ya ce ai shi annabi Yahya ya kasance barran biwalidai bai biyayya ne ga iyayensa ai musinan ilahima da kyauta ta hanyar zuwa gare su kaulan azantukansa baya magana da ransu zai baci wa fi'lan a ayyukansa da yake na gaba yana ayyukan da zai faranta iyayensa rai ne balam yakun jabbaran asiyan bai zama mai girman kai ko mai sabon Allah ba ai lam yakun mutakabbiran wala asiyan li rabbi bai zama mai girman kai ba kuma bai zama mai saba wa ubangiji ba Ibn Kathir ya ce wa bayyana anna Allah jama'a lahu bayna da'ati Allah wa da'ati walidayhi Ibn Kathir ya ce anan Allah yana mana bayanin cewa Allah ya hada masa abubuwa guda biyu tsakanin yi wa Allah biyayya da kuma yi wa iyayensa biyayya kaga wannan abu ne baiwa ce Allah yake biya mutane ko Allah ya bashi ya zama bawan Allah na kwarai sannan kuma ya zama bawan Allah mai taimakon iyayensa iyayensa kullum suna cikin farin ciki da shi ku sani iyaye duk wanda ya zama ɗa wallahi idan ya zauna da iyayensa lafiya Allah zai iya kai shi darajar da bai taba sani ba darajar da baka tsammani za ka kai mutuna wasu karni ya zauna da rigatumarsa ya yi mata biyayya ya taimake ta ya kyautata mata amma ƙarshe manzon Allah ya bada labarin a waya biya Umar ɗan Khattab ya ce Umar wani lokaci wasu jama'a za su zo daga yanki kaza a tawaga za su zo ka tambaya a cikin tawagar in akwai uwaisul karni ga yadda za a yi ka gane shi manzon Allah ya kwatanta masa uwaisul karni yadda yake ya ce in har ya tara wannan sifofi to ka ce ya roƙa maka Allah ya gafarta maka ku duba matsayin Umar Umar wata ran ya zo wajen manzo Allah ya ce ya annabin Allah ina neman izininka ka bani dama zan je aikin haji sai manzo Allah ya ce la tansa na fi du'aika ya Umar ya ce kai Umar kar ka manta da mu addu'o'inka Umar ya ce ba tawa faɗan kalma da yake jin daɗi a duniya saboda wannan kalmar ba ce annabi da yake koyar da addu'a shi ne zai ce kai addu'a na masa addu'a to ku duba matsayin Umar din shi kansa. Umar din shi kansa ba karamin mutum bane, eh, waliyin Allah ne, babban wali fa. Dan ku gane wali ne babba, ba irin wali taka na yanzu ba, wali taka na da wanda take da alaka da Ubangiji. Umar an tafi yaki ya sa sariya kaman kana azare ka tafi Sokoto akan wani dutse. Umar ranar Juma'a yana kan munbari yaga cewa za a rusa musulmai, sai ya kwalla kira ya ce sariyatul jabal al jabala, sariyatul jabal al jabala. Duk wanda yake filin yaki ya ji muryar Umar a ranar, in ba wali ba waye zai wani ka kira a azare, wani yana Sokoto ya ji ka, ba waya ba, ba wani magana isu ba, koi ba, eh, babu wani abun sadarwa, kawai muryar ka ta tafi har can kilomita nawa, eh, wajen 600 da wani abu, to ka ta tafi, muryar ka ta tafi kawai. Wanda yake tabbatar maka da walisakar Umar, wata ran an yi sallah da asuba, an zo sallar asuba, an yi sallah, an idar da sallah, sai aka kawo dubino a wani faranti, sai Umar yana biya na biyo mutane daddaddaya, sai biyo Sayyidina Ali, sai Sayyidina Ali ya ci ji dadi, sai ni kwano sai ce da Annabin ya kara maka, da na kara maka, sai Sayyidina Ali ya ce ka san gaibu ne, ya ce a'a, ya ce masa ittaqi firasatul mu'min fa innahu yanzur bi nurillah, ya masa ban san gaibu ba amma kai ci hasashen mutum mu'mini. Shi ko Sayyidina Ali ya yi mafarki a cikin wannan daren, Annabi ya zo yana raba dubino, an ba shi guda ɗaya, ya ci ya ji daɗin dubino, ya nemi a ƙara masa ko ba a ƙara masa, washe gari kuma suna sallah asuba aka zo dubino, ana raba aka ba shi ya ci daɗi, ya ji daɗin dubino, aka ce da Annabi ya ƙara maka ji da an ƙara maka, ka san zai mamaki ko. Wannan ya tabbatar da wa walitakin Umar, waliyin Allah ne, amma wani kuma a ƙarshen zamani yana zagin Umar. Bara shi albarka ko, yawa mai neman albarka ba da zai zaki Umar dan kasal, eh, tu mai neman albarka ba zai zaki Umar ba, saboda Umar da jininsu da kudinsu da lokacinsu da karfinsu da komai aka gina musulunci, saboda haka ba karamin mutane ba ne. To amma Umar din nan manzo Allah ya ce masa in ka haɗu da Uwaisul Karni ka ce roƙa maka Allah ya gafarta maka. Umar yayi mamaki, wannan wanda irin mutum ne? To a ƙarshe menene darajar wannan mutum? Uwarsa yayi wa biyayya, sai masa addu'a, Allah ya karbi addu'ar ta akan sa. To daga karbi wasa da iyaye, wallahi karbi wasa da iyaye, iyaye suna da daraja sosai, suna da matsayi sosai. Shi yasa al-Imam al-Qurtubi da ya dauko wannan aya zai fassara, sai yace kassallahu, yace kusallahu birrul walidaini bizikri li'azami manzilati, yace Allah ya keɓance biyayya a iyaye a cikin wannan aya saboda girman matsayi da yake da shi. Biyayya ga iyaye saboda girman matsayin da biyayya yake da shi a iyaye, Imam al-Qurtubi yace sai Allah ya keɓance shi da ambato, yace li'anna al-uquqa min a'zami adh-dhunub, domin wulakanta iyaye yana daga cikin mafi girman laifi. Daka ashe shi sa ake jawo hankalin mu dan uwa mu yi kokari mu tautata iyayen mu. Wa kana Yahya mutawadhi'an, sai ce ya Annabi Yahya kasance mutum ne mai kaskantar da kai, gaira mutakabbir, ba ko mutum ne mai girman kai ba, wala mukhalifun li amrillahi, ko baya saba umarnin Allah. Mun ga shi bawan Allah ne, shisa hadisi ya tabbata daga Abdullahi dan Amr dan As, Abdullahi dan Amr dan As radiyallahu anhuma, Allah ya kare da shi da mahaifinsa, kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ridal rabbi fi ridal walidi, yaddar ubangiji tana nan cikin yaddar iyaye, fishin Allah yana nan cikin fishin iyaye. Dan ka mutum yana so Allah ya yadda da shi, to yi kokarin iyayensa su yadda da shi. Idan yana so Allah ya fushi da shi, to ya je ya fusatar da iyayensa. Saboda mutanen da suke cin zarafin iyayensu, wani har yana da ƙarfin halin da zai iya daukan hannu ya fije iyawa uwarsa ko ubarsa. Allah ka kare mu. Mutane sun san matsayin iyaye, wallahi ba su yi. Hadisi ingantacce ce ranar da uwar mutum ta rasu. Sai Ubangiji ya ce masa, to yau kaje da kanka. Wadda nake tausaya maka saboda ita ta kare. Sai kaje da kanka. Kuma kana da uwa kai ta wasa? Eh? Kana rashin hankali? Ya kamata mu gane mu san matsayin iyayenmu ɗan uwa. Mutum kar ya zauna da iyayensa. Shi sa a watan Ramadan aka ce mala'ika Jibril ya zo ya san manzon Allah akan mimbari. Yana takawa sai ce ka ce amin. Ya taka na ɗaya amin, na biyu amin, na uku amin. Manzon Allah ya ce mai aiki ne. Ya ce na farko Allah wadaran mutum ko an turmusu hancin mutumin da watan Ramadan ya zo har ya fita bai abin da za a gafarta masa. Yace na biyu fa yace Allah wadaran mutumin da ya rayu da iyayensa har suka rabu da su ba su zama dalilin shigarsa aljanna ba. Kana da iyaye kana ganin su musamman ma yaran yanzu. Ubanka ya dauko kaya a kansa kana gani sai ka juya fuska. To abinda danka zai maka sai ya fi wannan. Allah da gaske. Aljaza'u min jinsil amal. Rabbi da aka abinda babanka abinda danka zai maka sai ya ninka wanda kai ubanka. Yara yanzu ai hankalin su kadan ne. Ka je ka zauna a tebur din mai shayi a fasa in soya indomie a fasa kwai guda biyu a sa madara fik a sa milo eh wannan lissafin wani nawa kenan. Idan kasa in kasa super pack nawa ke zai dita 500 ko kwai guda biyu 600 1100 nawa da 100 milo da madara idan fik ce na 250 in top ke za ka siya 100 nawa 250 ga milo 200 ka ga 450 eh ga ruwan shayin eh to nawa akalla 2000 to wannan 2000 din idan ya je sai taliya guda biyu ya kara da uwarsa da ubansa da kannansa za su ci. Amma sai uwarsa da ubansa su kwana da yin washi ya ci abinci. To in ƴaƴanka sun taso abin da za su maka sai ya fi wannan. Allah da gaske. Sadaka mu gane matsayin iyayenmu. Mu dinga shiga al'amuransu. Kar ka bar iyayenka kawai a banza sun haife ka. To iya haihuwa da ubanka ya maka ya gama maka ko. Iya haihuwa. A waye gari a ce waye ubanka ka ce wane ne. Wannan in bai maka koyi ba a duniya ya gama maka komai. Amma babanka ya zo bai da rigar sakawa ba abincin da za a ci gidansa shi zai je ya ta tsuntsuwa leda a juji da wani waye kana nan lafiyar ka kalau. To Allah ya kiyaye. Allah ya sa ƴaƴanmu su gyara ko yawa saboda sun fada wani kadamin da ba su san ya za su fitar da kansu ba. Haka ƴan uwa mu gane wannan. Sannan an samu hadisi daga Abu Bakr ابن حارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتي الا انبئكم باكبر الكبائر لا تشكوا سورارا انا باكو لبار ده في جرمن لفي با سي صاحبه suka ce قالوا بلا يا رسول الله ما دلنا يا منزا الله ba mu labari mana fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam al ishraq billah yace mafi girman laifi shine hada Allah da wani. Sai dai ambaci na biyu sai ce wa uququl walidaini da ainihin cin zarafin iyaye wa kana muttaqian fajalas da yana kishin gida haka sai ya tashi ya zauna. Fa qala yace ala wa qawlu zur ala wa shahadatu zur yace ala ku saurara wa qawlu zur da magana ta zo baka jawo ba gani baka ce ai wa shahadatu zur da bada saida ta ƙarya wayannan su daga cikin manyan manyan laifuka dan adam ya kine sance su fa ma za la yukarriruha da rubuto mana hadisi yace mandan Allah bai gushe ba yana maimaitawa ala wa qawlu zur ala wa shahadatu zur hatta qulna laita wuka sakata kace kai to ina ma da annabi yayi shiru
to kun ga da ake lissafa manya-manyan laifuffuka da aka faɗi shirka abin da ya biyo bayan shirka shine ainihin mai sabawa iyaye sabawa iyaye wallahi mutane jama'a mu sani iyaye suna da matsayi mai girma suna da daraja Allah madaukakin sarki ya fifita darajar iyaye akan kowanne abu in banda hakkinsa hakkinsa ne kawai ya wuce na iyaye shi sa yace aki laifin mafi girma shine shirka da Allah domin wannan hakkin Allah ne karka dauki hakkin Allah ka baiwa wani to amma in ka cire hakkin Allah laifin da yafi kowanne girma shine sabawa iyaye in kana da iyayenka to ku zauna lafiya da su kai musu biyayya iyayen da ya kamata yau karanta tarihin sahabbai yadda suka zauna da iyayensu yadda suka zauna da iyayensu matansu da mazansu mata an ba ta miji ba ta so amma saboda iyayenta su ci ta hakura ba ta taba rashin biyayya ba saboda ta so iyayenta su yi murna da ita su yi farin ciki da ita annabi ya tura wani mutum yaje yi wani gida yaje ya ce yana son matar gidan annabi ne ya turo shi iyayen suka ga munin mutumin suka ce yayi tace musu a mutumin kwarai bai da zai Allah da manzansa sai kunce ya zama yana da zabi yayi tace na zabi abin da annabi ya ce su kun ga ya kamata mu gane mu san darajar iyayen mu dan kwa yace wa hadha yadullu ala azmi sha'ni birrul walidai wannan hadisi sai da muka karanta guda biyu suna nuna mana girman al'amarin biyayya ga iyaye kada mutum ya yi wasa wajen ainihin mai kyautata iyayensa daka lalle yan uwa mu kiyaye Allah ta'ala ya taimake mu sai ya ce wa salamun alaihi ka karanta wa salamun alaihi amincin Allah ya tabbata a gare shi yawma wulida ranan da aka haife shi wa yawma yamutu da ranan da zai mutu wa yawma yub'athu hayya da ranan da za a tayar da shi rayayye ai mallam yace salamu min Allah ala yahya amincin Allah ya tabbata daga wajen Allah zuwa ga annabi haya wa amanul lahu yawma wulida da aminci a gare shi ranan da aka haife shi me ya amincin da ya samu ya tabbata cikin hadisin da Allah manzon Allah yake gaya mana akan aihuwar annabi Isa dan Maryama ko yace babu wani abun aihuwa face ran da aka haife shi sai shaytan ya zo ya duka shi sai ya kara to annabi haya ba masa wannan insha Allah ya amintar da shi shaytan bai zuwa duka shi sai za ku ji yaro karami idan aka zo sai ya ihu shaytan ne yake zuwa ya duka shi tabbatan fahimta daka wannan shi annabi haya Allah ya amintar da shi daga wannan wa yawma yamutu da kuma ran da zai mutu nan ma Allah ya amintar da shi wa yawma yub'athu fi min qabri da ran za a tayar da shi daga cikin kabarin sa hayyan a matsayin mutum lahiye shi ne Ibnu Katsir yace hadha ikbaru min Allah ta'ala an salamatihi fi hadhihi al-ahwal as-salasa Ibnu Katsir yace wannan labari ne daga wajen Allah madaukakin sarki na kubutar shi annabi haya daga halayya ko yanayi guda uku wahiya ashaddu ma yakunu ala al-abd wayannan gurare guda uku to wannan yanayi ya fi tsanani akan kowanne mutum wuri ne da yake mai tsanani akan bawa ce fa innal insana yantaqilu fiha min halin ila hal yace domin shi dan adam yakan ciru daga wannan hali zuwa wannan hali fa yakunu fi shiddatil haja daka irin wannan lokaci sai zama cikin matsanancin bukata ila salamatul lahi zuwa ga ainihin amincin Allah wa amani da kuma amanarsa sai wa bayyana anna Allah hafizahu sai Allah ya mana bayanin cewa Allah ya kiyaye shi minash shaitani inda wuladati daga sharrin shaitan lokacin da aka haife shi wa min al-azabi sannan kuma Allah ya amintar da shi daga azaba inda mautihi lokacin da ya zo mutuwa wa min al-faza'i yawm al-qiyamati sannan kuma Allah ya amintar da shi ranan da mutane suke firgita ranan da za a fitar da dan adam daga cikin kabari ranan da dan adam zai fito a cikin kabari akwai firgita to Allah ya baiwa annabi haya aminci shi wannan firgita ba ta same shi
da wasu daga cikin bayi domin qur'ani ya gwada mana cewa innal ladina sabaqat lahum minnal husna ulaika a can da yake ci to aya ta kwanta sanu qurika falatasa illa masha Allah daga ba wannan shine qur'ani amma Allah ya kira shi ce mai wa innahu lakitabul aziz litabi ne mai riwaya duk kokarin ka wutar sai ka karanta wani wanda yake gagara dan a gwada maka lalle buwayayyen littafi la ce wa innahu lakitabul aziz la yatihi albatil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid saboda haka dan ka zo ka karanta wani abu ya gagara karkada wannan Allah ma Allah ya jarba shi da wannan ko ana sallah ya kasa karanta wani wuri saboda haiba irin ta safa wanda ya masa buku da yayi waya sai ga wasu daga cikin makaranta ce wani kana cikin mu ko ga yadda ya wallahi Allah wai zai maka wani buɗi saboda haiba sa ko shi sa sahabbai sun fi so yara kanana su zo gun annabi da mutanen kauye saboda su ba ruwan su sun zo zai tambaya garan gabe yawa su kuma an koya musu tarbiyyar zama a majalisar annabi ba komai za su budi baki su fada ba to amma in mutumin kawai ya zo da wata zanzar karkara kawai zai zo ce annabi ya kaza su ko suna jin dadi ka gani eh mana saboda an koya musu ladabi na zama a majalisar manzon Allah ba sa yin wannan garangade din to da haka ka ga sun san menene to shi sa daga wannan hali zuwa wannan hali Allah ta'ala ya tsirar da mu daga akwai wanda Allah ya ce wa hum fi faza'in yawma idhin aminuna to akwai mutanen da su ma wannan firgita din suna cikin aminci to annabi ya haya yana cikin irin waɗannan mutane da Allah ya bashi kariya daga waɗannan abubuwa guda uku na farko an haifi mutum shaytan ya kando ya ce zai shafe shi to shi Allah ya bashi kariya daga wannan na biyu lokacin da dan adam zai mutu akwai tashin hankali wannan azabar mutuwar shi Allah ya dauke musu Allah ya umuntar da shi na uku wani lokacin da ake fitowa a kabari mutanen kirki ne za su dinga tambaya qalu man ba'athana min marqadina sace hadha ma wa'ada ar-rahman ku wasadaqal musa mutanen kirki wanda suka samu sauki za su ce man ba'athana min marqadina waye ta da mu dan gengedin da muke ku duba shekarun da suke a kwance matsin da suna cikin ni'ima sai suka dauka gengedi kawai suke kaman kana zo na kan beje ga dinga haka sai kaga shekara ne shekaru Allah sa muna cikin su yawo sai da aiki yan uwa Allah ya dace da mu don haka lalle yan uwa mu dage wajen ainihin ayyuka na alkhairi dan mu ma mu samu irin wannan aminci da bayin Allah nan suka samu yace Allah ya aminta da shi ranar mutuwarsa da ranar da zai fito a kabari da ranar da aka aike shi wayannan aminci guda uku lalle abubuwa ne wanda suke ai annai Abdullahi dan Abbas yake cewa Allah ta'ala bai mika shi ba akan kowane abu ko cikin littafi Allah ai annabi haya ya zama mai talala mai falala saboda haka sai Allah ya bashi wayannan kariya din to daga sai mu tsaya akan wannan ko lokacin mu duk da cewa dai ba mu fara akan lokaci ba ai mun bude wannan aya ta 16 da kuma sabuwar kissa ce akan Maryama alayha salam da aka sai mu tsaya akan nan bin da na faɗa da dai a gaskiya na shafa da su dai alji una amma na manta ban karanta ba wallahi ban karanta su zo wanda ya kawo ya ku sai da haka in ga kai an sauka maka wani kuma an sauka masa wani abu yanzu misali wani suka ga da sassafe zai zo ya fara faskare yayi kaman awa uku hudu yana faskare kai in kai na minti 30 ba za ka iya saboda ba sauka maka wannan abu yawa amma kuma yanzu ya wanda za ka yi da mashi shi ne wannan faskaren aka ce ba zai iya ba ka gane tunda Allah ya dora maka kai su ga da ya ka dan samu abinci kuma Allah ya dace da اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت
لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين الله منا توصلي لنا ومنا لقمك يا الله يا من بقاتهم من الخير يا الله كورا ولي من مطلو لهم dukkan abin da yake damuwa a gare mu Allah ka kama na dauki a kansa dukkan abin da yake alkhairi ne Allah ka sada mu da shi Allah ka azurta mu da ƴaƴa na ƙwarai wanda ka azurta mu da su Allah ka sa su zama mutanen ƙwarai Allah ka shiryar da mu da su Allah ka tabbatar da mu akan wannan addini duk yadda rigima ta zo Allah ka sa mu na gun da gaskiya take ya Allah duk inda rigima ta zo Allah ka sa mu na gun da gaskiya take Allah muna roƙonka ka tuta rayuwar mu duniya da lahira Allah ka aminta da mu a cikin wannan ƙasa duk wanda yake rufin mu da ƙasar mu da wani abu na sharri Allah ka isar mana akan sa duk wanda yake rufin ƙasar mu da mu da alkhairi Allah ka tabbatar mana da alkhairi sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh